الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين. ويعكم السلام عليكم ورحمة الله. Barkanmu da saduwa a wannan yammacin Laraba 24 ga watan Al-Muharram a wannan shekara ta 1419 bayan hijirar Manzo sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina, wanda ya dace da yammacin 20 ga watan Mayu. Haka ne ko a wannan shekara ta 1998 dan ci gaba da darasin littafin mu mai albarka, wato Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. Wannan kuma idan ban manta ba shine darasi na 15. Idan ba manta ba, jiya muna cikin Kitabus Salati Babul Mawaqit. Hadisi da muka karanta na karshe da muka tsaya a kansa jiya shine hadisin Rafi' ibn Khadij, wanda yace manzon Allah yace aslihu bis-subhi fa innahu a'zamu li ujurikum. Haka ne ko? Yau kuma za mu tashi kan hadisin Abu Huraira. Mala yace wa an Abi Huraira radiyallahu ta'ala an anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam qala man adraka min as-subhi rak'atan qabla an tatlu' ash-shams فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. متفق عليه. عن كتب حديث لك أبو هريرة أن شكار إبداع قريب يتي مزلت صلى الله عليه وسلم يأتي من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تغرب الشمس دكا من ديلسكي ركعة بيع أتكين صلى أصباه قبل أن تغرب الشمس كابل رانا تكيتو faqad adraka subha. To hakika ya ziki sallan asubahi cikin lokacinta. Ka tashi a makare, kai alwala, ka zo ka fara sallah a ƙarshen lokacin asubahi. Kai raka'a ɗaya ka tashi da rana ta kunno kai ta same ka. Amma raka'an farko da kai lokacin ba ta riga ta hudo ba. Daidai kake da wanda ya salla cikin lokacinta. Sallan ka tayi. An gane ku? Wa man adraka raka'atan min al-'asr qabla an taghruba ash-shams faqad adraka al-'asr. Haka wanda ya riski raka'a ɗaya a cikin sallar la'asar kafin faduwar rana, to shi ma alal haqiqa ya riski lokacin la'asar. Abin nufi mutum ya yi raka'a ɗaya ya shiga ta biyu kenan, kuma rana ta riga ta faɗi, ya ƙarasa ta biyu, ta uku, ta huɗu a cikin rana ta riga ta faɗi. Amma ta farko yana tabbas ɗin ya fara ta rana bata faɗi ba, shi kenan shi ma ya yi la. An fahimta da kyau? Wannan hadisi Imam Bukhari da Imam Muslim suka rawaito. Abinda wannan hadisi ke nunawa, wato fatin lokacin la'asar da fatin lokacin kuma asubahi. Lokacin asubahi mun karanta tun a jiya yana farawa da fitowar al-fajr, kuma waɗansu hadisan za su zo nan gaba su ƙara. To lokacin yana miƙuwa, yana ci gaba har ya zuwa rana ta hudu sannan ya fita. An gane ku? Kamar yadda lokacin la'asar tun daga lokacin da inuwar mutum ta yi daidai da shi, muktarinta har zuwa lokacin da inuwarka za ta linka kaso biyu. To da kuma abin da ya biyo baya din laruri ne, baya gama wucewa gaba daya sai bayan rana ta riga ta fadi. An fahimta da kyau? To ko mu ta kwakwalwa kafin mu wuce, tunda ya zama cewa idan arziki raka'a daya kafin fitowar kafin hudowar rana arziki ne asubahi, idan an riski raka'a ɗaya kafin faduwar rana kuma an riski ne la'asar. To sai mace mai al'ada jini ya yanke mata kafin faduwar rana da raka'a ɗaya, ko kafin ketowar rana da raka'a ɗaya, shin dole ne sai ta yi azhar a yi ta la'asar kuma dole ne sai ta yi asubahi? Saboda me? Ta samu sarki? Mutum na cewa jinin ya ta mukaddara za ka iya raka'a ɗaya a cikin minti nawa? Raka'a ɗaya da karatun Fatiha da Sura a natsai ga ruku'i ga sujudu guda biyu za ka ɗauki minti nawa? Mu ɗauka minti uku, mu ɗauki minti uku misali. To mukaddara cewa kafin rana ta faɗi da minti uku ɗin nan yanzu sai jinin al'ada ya yanke mata. La'asar na kanta? Saboda ne ai yanzu za ta yi sallan ne a haka ko sai ta yi wanka? To in za ta yi wanka ba kuma ya za a yi kenan? Mun jinin su kare. Shi ya sa na ce a wata bukalo ake. al'amari dai shine yanzu jini ya riga ya yanke mata, saboda haka ba ta da alwana, ba kuma ta da mai, ba ta da sarki kenan ta tare da ita. Kusa dole shari'a yanzu suna mata magana da yin sallah, shartin sallah kuma shine tayi ya kasance tana da abin nan da sauran. To shine wannan kuma malaman suke cewa ai zai ja lokaci har ya kasance ta je ta yi wanka da alwala har ta zo ta sallah, ta sallah sai lokacin ya fice ba sai ba. Sai waɗanda suka ce tayi mama saboda ne, saboda ta hanzara istimadul ma, amfani da ruwa yayi wahala nan, sai tayi mama. Waɗanda suka ce to ai dalilan da ke sa a yi tayi mama ita ba su same ta ba, dan dalilan da ke sa a yi tayi mama ko dai rashin ruwa ko abin da zai shiga cikin ma'anar rashin ruwa. Rashin ruwa sanannen abu ne, abin da zai shiga cikin ma'anarsa ga ruwan, amma ba za a iya aiwatarwa ba saboda larura ko ciwo a jika ko ana sanyi, sannan ko ba a samu abin tamamawa ba, wannan ya shiga cikin ma'anar babu, sai mutum ya yi tayi mama kenan. To amma ita ga ruwan kuma za ta iya aiwatar da shi a aikace, ya za ta yanzu? Ba ta cikin waɗanda aka ce su yi tayi mama, duk da cewa waɗansu malaman sun faɗa haka, amma ba ta ciki waɗanda aka ce su yi tayi mama, don ba ta rasa ruwa ba, sai dai in za ta yi amfani da ruwa kuma za a rasa lokaci. To ya za a yi kenan haka? Sai waɗansu malaman suka ce ta iya yin sallah haka, saboda muhimmancin lokaci ya fi muhimmancin sarki a shari'a. Sallah tana da ababe guda biyu, shine me? Lokaci da kuma aiwatar da aikin nata. To ita ka'idar sallah a yi ta a lokacinta, inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta, lallai sallah a yi ta a lokacinta kayyadajje. In aka tsaya amfani da ruwa lokacin zai fita, da kuma akai sallar ina wajen lokacinta, to da wani dalili. Wannan na cewa ga sami ahlari ya ce wala illu ta'khiru salati li adami sahara. Wannan matsala ce na cewa matukar aka ce ga lokaci, shi yasa ai malamai suka kawo, ko da a malikiyance suka ce mukaddara ga mutum ya samu, mutum ne lokacin sallah yayi bai samu ruwa ba, bai samu kuma abin yin tayi mama ba, ga kuma lokacin sallah yayi kuma ba ya da sarki, to yaya zai yi? To kaga a lokacin da suka kawo wannan, sai mu dauka yaya hakan za ta faru, ka rasa ruwa, ka rasa wurin tayi mama, kuma ga lokacin sallah yayi. Sai suka maganganu guda hudu, ko a malikiyance waɗanda suka ce yayi sallah a yanzu a hakan ba sarki, idan kuma ya je ya samu ruwa ko tayi mama ya sake yin sarki kuma ya maimaita wannan sallar. Waɗanda suka ce a'a ba zai yi, wato abinda zai yi shine ba zai yi sallar ba, ya bari sai ya samu ruwa ko da lokaci zai fita, dole sai ya aiwatar da ruwa sannan ya zo ya sallar. Magana bi kenan. Waɗanda suka ce abinda zai yi shine yayi sallar a yanzu a haka a matsayin ta na adai, sannan kuma babu damuwa a kansa. Waɗanda suka ce a'a babu sallar sai a kansa gaba ɗaya ta riga ta faɗi. Wannan ne kenan shine mai umdatul bayan fi ma'rifati furudul ayan sharhin ahlir yawakis wa man lam yajid ma'an wala mutayammaman fa arba'atul aqwali yukayna mazhaba yusalli wa yaqdi. Dai kenan ku sai ce aksu ma kala maliku, sabanin abin da maliki ya faɗa. Maliki ne ya ce la yusalli wa la yaqdi, bi ma'ana sakata qalbu salatina, maliki ne ganin ba sallaki kanka ta riga ta faɗi. Wa asbabu yaqdi, al-imamu asbab yana ganin cewa a ba za ka yi sallah ba sai dai gaban ka samu ruwa ka yi ramuwa. Wal ada'u li ashaba, imamu ashab yana ganin a yanzu ka yi sallah haka ba ruwan, ba tayi mama, ba alwala, ba komai ka yi da haka ka yi, dan saboda la yukallifullahu nafsan, wannan shine wus'anta, abin da kake da iko kenan. To saboda haka mutukar lokacin da zai rana za ta faɗi sallah mutu uku, ai ba za ka kallafa mata ba, zai ta yi wanka ta yi sallah haka kawai. Ko muna da sallah ba cikin malikiya ko waya nesa ba, muna da magabata kafin aje nesa, amma saboda hukunci ne sabo sabo sai ka yi sallah kenan, ka ji ma wai sallah ba alwala, ai da Allah ya ce man sallah da gari wato ya amidan wa kan sai wani da Allah ya tsine gafarta ka. Da amma ya ce amidan, menene amidan ke nufi? Ba ga ruwa ba kaki, to wannan ga ruwa baka da halin yi ne, saboda yanzu zaka yi lokaci zai fita, sallah kuma an ce a yi ta lokacin ta. To duk waɗannan suna abubuwa da suke buƙatar ƴan uwa masu karantarwa da wazi da saura ɗalibai, wato muƙala bincike akan su don fahimtar yadda al'amuran da suke. Allah ya mana gaban kada. Wa li muslimin an Aisha radiyallahu anha nahu, Imam Muslim ya rawaito hadisi daga Aisha kwatan kwatan wanda ya gabata. Wa kala, amma shi a riwayar sa ga yadda yake, sajadatan badala raka'atin, yace man adraka sajadatan min as-subh qabla an tatla ash-shamsu faqad adraka as-subh, wa man adraka sajdatan min al-'asr qabla an taghruba ash-shamsu faqad adraka al-'asr. Ayyamakun yace raka'atan sai yace me sajdatan an gane ko badal raka'atin an maka raka'a thumma kana sanan arwayar sa shi muslim sai ya fassara ce wa sajadatu innama hiya raka'atu an gane ko a takaice abinda ake nufi da as-sajada dan nan shine da raka'a a cikin wannan hadisi domin kawai an faɗi sujada wannan min babu itraqil juz'i wa iradatil kulli an kawo rabin abu ne amma ana nufin gaba tunda wato ita sujada wani bangare ne na raka'a amma sai aka kawo ta ana nufin raka'a gaba daya ana kawo sujada ma kuma a ce ana nufin sallah kalla la ta sai wasjud na yake nufi da wasjud yi sallah amma sai aka ce sujada sai kuma mutum ya je sujada ita kadai ba ruku'i ba tsayawa ba abin da ai kaga sallah yake da kuma Allah ya ce waqimus salata wa atu zakata warka'u mai a rukuki na marhuri ba to rukuki kada yake nufi ko sallah gabata sallah gabata to mun adraka sajdatan ya yi wanda yake sujada kenan to sai dai wannan riwaya ta muslim haka ne man adraka sajdatan a maimakon raka amma karin cewa was sajdatu innama hiya raka'atu to wannan idraji ne ba daga cikin maganar hadisin annabi bane ba kari ne daga cikin marwayata hadisin wani yake so ya fassara sai ya ce was sajdatu innama hiya raka'atu ba wai annabin ne ya fassara hakan da hakan ba duk da cewa hakan abu yake amma malamin hadisi na kokarin su bididdigi kasa jin gina lafazi wanda ba annabin ne ya faɗe shi ba saboda haka wannan ziyada ce mudraja wal mudrajatu fil hadisi ma atar min ba'da alfaz al hadisi wanda abin da yake nufi da mudraj kuma marwayin hadisi ya kara wata kalma a karshe wanda ba annabin ne ya faɗe ta ba amma shi ya kara ta da ijtihadin sa to galibi su nada da sun gani za su kare cewa wannan daga bakin annabi ne wanda ba daga bakin annabi ba amma wadanda suka zo na karshe sai mutun ya kasa galewa ya samu bayani na malamai. Na'am. Al-azkar. Cewa idan za a yi sallar ita kadai, idan za a yi sallar ba tare da alwala ba za a yi ne da Fatiha kadai. Dan gaskiya ban san wannan maganar ba, ban taba jin ta ba sai yanzu. To, idan Allah ta'ala zan bincika ne ma ina da shi. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس متفق عليه ولفظ مسلم لا صلاة بعد صلاة الفجر أنكر حديثي دقى أبو سعيد الخدري يتي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم naji manzon Allah tsara da mutum Allah tabbata gare shi ya kulo yana cewa la salata ba'da as-subhi babu sallah bayan asubahi hatta tatlu ash-shamsu har sai rana ta hudu wala salata ba'da al-asri babu sallah bayan al-asr hatta taghiba ash-shamsu har sai rana ta faku ta fadi kenan an gane ku wannan hadisi bukhari da muslim suka rawaito wa lafzu muslim amma a riwayar muslim yace la salata ba'da salatil fajri babu sallah bayan sallan alfajir bayan sallan asuba kaga wannan riwaya ta ta bambanta wadancan dan wadancan su ce la salata ba'da subhi ana nufin da alfajir yake to ba kai ba nafila kenan illa maza hatta tatlu ash-shams hatta la tahudu idan kuma aka ce la salata ba'da al-asr ana nufin da lokacin al-asr ya shigo kenan ba yin nafila hatta rana ta fadi kun bai da kyau wannan haka za a iya fahimta a zahirin hadisin amma wannan riwaya ta muslim sai ta ce la salata ba'da salatil fajri kun bari ta ku a ce ba a hana ka nafila bayan ketowar alfajir ba an hana ka nafila ne bayan me bayan kayi sallan asuba haka ba a hana ka nafila bayan shigowar la'asar ba an hana ka nafila bayan me bayan ka riga ka sallaci la'asar kun bari ta da kyau da ke ta suke kaddara cewa akwai mudhaf a wajen wato la salata ba'da subhi ai ba'da salatil subhi an gane ku ma'ana kenan wannan hadisi waɗansu suna daukar shi a yadda yake a zahirin sa su ce matukar alfajir ya keto babu wata nafila da ya halatta kai in ba raka ta alfajir ba an fahimta ku dogaran su shine wannan hadisin aka ce me ya hujjar ku suka ce ayyan annabi ya ce la salata ba'da subhi abinda yake nufi da subhi anan ai ba'da tulu' alfajri la salata abinda yake nufi da la salata anan ai la salata laysa hunaka salatu linnafila ba a yin sallar nafila matukar alfajir ya keto sai dai har rana ta hudu a wannan lokacin sai dai ai sallar farin nan kun bayyana da kyau haka waɗanda suka fahimta amma dai abin da yake zahiri shine ba a yin sallar nafila bayan ketowar alfajir din barka a kan alfajir ba to daga nan gurin kuma idan an yi sallar asubahi ba sallar nafila har sai rana ta riga ta fita kuma idan an yi la'asar ba sallar nafila har sai rana ta riga ta fadi to amma wato akwai a fatawa ta malamai da ke nuna cewa idan ka saba kullum kana ta fa'i da wuturi rannan sai bacci ya dauke ka baka farka ba har sai lokacin da alfajir yake to suka ce matukar akwai yarwan lokaci da zaka iya shafa ido tirinka kai raka ta nan fajar kaje masallaci da ke sallah to ka samu dama ka rama raka ta wato shafa ido tirinka mun bayyana ku aka ce to ai wannan hadisi ya kira salata ba da subhi suka ce ba da subhi yana nufin ba da salata subhi tun da dai baka riga kai sallan asuba ba hana kana filan nan ba na'am akwai dalili bayan sallan asubahi an ina zuwa bayan sallan asubahi an hana nafila bayan la'asar an hana nafila amma wannan hali laysa ala salati an hana yin nafila bayan la'asar amma ba wai dab da la'asar din ba idan rana ta fara zama yalo lokacin karhanci yana shigowa ne yayin da rana launin ta ya canja daga kasancewar ta mai haske ta fara zama yalo kuma ta fara yin sanyi sai zan so ba ta duka mutum sosai to lokacin karhanci ya shigo har rana ta fadi amma in da daga yin la'asar ne wannan ba kai maka ruhi ba akwai hadisi tarar cikin sahih bukhari Aisha take cewa a rakawoyi guda biyu bayan sallan la'asar annabi bai buce bai yin su har ya bar duniya ya yi kenan za a yi da wannan yana cikin bukhari kuma ta rana annabi ya je ya yi sallan la'asar a masallaci ya zo gida ya shiga ɗakin ɗaya cikin matansa sai ya yi nafila ke wannan ba yace wutarin nafila na da na saba ina yi bayan azhar ne ban yi shi ba sai na tuno yanzu sai na zo na rama shi bayan azhar sai na ne na rama shi yanzu bayan la'asar duk wannan duk sura na wadansa hadisan za su zo nan gaba a za ki ramawa a ina hadisan zai zo nan gaba amma ba yi ke kafin ya zo na bayan sallan asubahi kuma wata rana annabi ya shigo masallaci sai ya ga wani bawan Allah bayan an gama sallan asubahi yana nafila sai ya kyale har sai da ya kammala ya ce mai kai ya ce na zo masallaci a makare ba da gane raka ta nan alfajar ba an fara sallah dan haka da aka kammala sallah shine yanzu kuma nake rama to tun da dai rana ba ta tsaya annabi sai to ba komai annabi ya masa mai kenan ya tabbatar da shi da haka duk wanda ya zo masallaci a makare bai riga ya raka ta nan alfajar ba yana zuwa an tayar da sallah to dama babu wata nafila in an tayar da farilla abin da zaka yi a lokacin nan kawai sai ka je ka bi sallar farilla ana gamawa sai ka tashi kuma ka yi raka ta nan alfajar din ka ya halatta akwai hadisi kan wannan amma a ganganci ne ka ki ka zo ka ce kuma zaka yi bayan sallar asubahi to wannan saba annabi idan ka ki da gangan amma lokaci ne ya kure maka sai aka baka rahusa saboda lokaci ya kure maka ka tashi a makare sai aka baka rahusa dan ka tashi a makare cewa ka iya rama bayan sallar asubahi banda wannan ma'abucin makara din ba wanda aka ba wannan dan rahusa ce ba kowa da kowa aka ba sai wanda yake ma'abucin uzuri ya tantance a bashi rahusa kun ga uzuri kyau to dan saboda haka sai mutum ya kiyaye wadansu idan an fara sallar asubahi idan suka zo sai mutum yana so kuma raka ta nufin wace ta je a masallaci ya raka ta nufin da dinsa a gurguje Allahu akbar yayi bazai zo da shi wannan Allahu akbar Allahu akbar yayi bazai zo da shi da dan wannan safa sunnar annabi annabi ce za ku kimata salatu fala salata illa al-maktuba in an riga an yi iqamin sallar farilla to ba wata nafila kuma ba in za a yi ka fara nafila wanda ko ya riga ya fara kafin a fara iqama to menene matsayin sa shine malamai suka yi magana biyu wadansu suka ce matukar yana jin cewa zai iya kammala wannan rakawoyin har ya zo yi liskili man a raka'an farko ba ta kubuce masa ba to sai ya kammala ya zo yi liskili kun ji magana ta farko wadansu suka ce a ai da zaran an yi iqama ko yayi sallama ko bai sallama ba shi dai wanda yake cikin sana'a tana lalace ba wani maganar karanta dan annabi sai za ku kimanta salatu wala salatu illa maktuba shine har imamu shaukani ke cewa kai iyakacin kokari ka karasa kafin mai kama ya ce kada ka amince salatu wato ya faru Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha illallah duk sallar ka tana da kyau da ya ce kada ka amince salatu da sallar ka lalace an fahimta ku eh zaka yi nafila bayan la'asar matukar lokacin wannan bai zo ba na abin nan kuma bayani zai zo nan gaba karin da yana fulfili din a lokutan karaha eh su waɗanda suke cewa ka kara ta sallar ka bata lalace ba sun ce Allah ya ce ya ayyuha alladhina amanu atii'u Allaha wa atii'u ar-rasula wa la tubtilu a'malakum Allah ya ce la tubtilu kar ku lalata aiki suka ce wa salatu amal sallah kuma aiki ce ka fara dan me zaka lalata ta shine hujjar su waɗanda suka ce ta lalace suka ce ai wannan aya annabi ya san da ita kuma a kansa ta sauka amma duk da haka yace iza uqimatis salatu fala salata sai kawo la annabiya lil jins latin tana kore dukkan jinsin sallah sai wannan wanda za a yi tafarin lalace
fala salata, ba sallah ko wace iri illa maktuba, sai ta farilla, sai ta farilla. Amma in nafila sai ka tata shi daga aiki, dan annabi ce fala salata. To shine suka ce idan annabi ce fala salata, me yake nufi? Shin babu sallah kasancewar gangan jikinsa bai samu ba, ko kuma babu sallah a shari'ance ko da gangan jikin sallan ya samu daga masallaci? Me ya kore mana? Ya kore a bai kore duka ba, domin dai sallah gashi an ga kare kuri kai sujada, ba za a ce babu ita ba, sai dai a ce a mahangar shari'a babu ita. Yanzu kawai abin da kai dai ka dan motsa jikinka ne, wannan ka yi aktin ne kawai na jikinka, amma dai ba sallah bace ba, sunna annabi ce la salata. Amma aikin ka yana gashi kare kuri kai karatu fata kai kaza kai kaza kai kaza, an fahimta ko? وله أن حكم ابن عامر ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا، حين تبلغ الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة، وحين تزول الشمس حتى تزول الشمس، وحين تضيف الشمس. هكذا روايتك أما ذاك وتنزل تفن تربو تتضيف، وحين تضيف الشمس للغروب. An gane ku? An karbo hadisi daga Ukba ibn Amir, shi ma riwayar Muslim. Ukba ibn Amir yace salatu sa'atin kana Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yanhana an nusalli fihin. Yace lokuta guda uku annabi ya kasance yana hana mu mu sallah cikin su. Wa an naqbur fihin mutana, yana hana mu kai mu matan mu makabarta a cikin su. Lokuta guda uku ba za ka yi sallar nafila ba, ba kuma za ka ɗauki mamaci ka kai makabarta ba a wannan lokutan guda uku. Farko shine tatlu ushan, daidai lokacin da rana ke ketowa, bayan halatta ka yi sallar nafila, bayan halatta ka ɗauki mutum ka tafi makabarta da shi a lokacin. An gane ku? Shine tatlu ushan su ba zigatan, yayin da rana take hudowa da haskenta, hatta tartafi'a, ba za ka yi nafila ba ko binne mamaci, hatta tartafi'a har sai rana ta ɗago sama, sosai lokacin nan sai ya yi. An fahimta ku? وحين يقوم قائم الظهيرة haka lokacin da rana ta take tsakiya, idan ka ce kama qa'im az-zahira, daidai lokacin da idan ka kafa sanda ko kai kana tsaye a rana, inuwar ka bata gabas bata yamma, tana nasewa ne a jikinka, saboda rana tana ina tana tsakiya, to wannan lokacin ba a nafila kuma ba abin da yake hatta ta zo lakin shamsu, har sai rana ta karkata daga tsakiya, sannan da zaka yi nafila ko binne mu. Wa hina tabayyana shamsu lil ghurubi, da kuma lokacin da rana ke karkata lil ghurubi, domin faduwa, ta ce za ta fadi kenan, ta yi wannan jadin na faduwa, to lokacin ba sallan nafila, sannan kuma babu mai, sannan kuma babu binne mu mai. Wannan dukkan su annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana a yi. Wannan hadisi kuma hadisi ne sahihi, domin Imam Muslim ya rawaito shi. Wa alaikum salam. Kware da gaske sai rana ta fadi. Sai ku tafi ji ku waje ku yi sallah. Dan ba a sallah a makabarta. Annabi ya hana sallah a makabarta, dan haka ne ma aka haramta ginin masallaci cikin makabarta. An fahimta ku? Wa alaikum salam. Bayanin ta zai zo nan gaba. Akwai bayanin, akwai hadisin da nake so mu kai kanta sai mu magana akan wannan. Su ta yisir masjid da sauran waɗansu na kusuri da kira zawatul asuba. Ai, ba wai ya dace ba, wajibi ne a rushe. Idan an gina masallaci a makabarta ba, wajibi ne rushe shi, domin munkari ne. Munkari kuma kawai da yake, na gudu min izalatul munkar. Matukar a cikin kewayen makabarta yake, sai an rushe shi. Ko da rusa tsakanin da kabari ba a cikin katangare yake ba, sai an rushe. Rushe shi wannan shi ne sunna, kuma shi ne addini. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa la'ana Allahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Annabi ya faɗa wannan kafin kwana biyar ya bar duniya. Yana cewa Allah ya la'anci Yahudawa da Nasarawa dan sun riki kabarin annabawan su a matsayin masallaci. Aisha ta ce yuhadhiru ma salam, yana hana mutane abinda Yahudu suka aikata. Baya halatta gina masallaci a cikin makabarta. Baya halatta gojin min rujum. Baya halatta yin sallah a makabarta. duk masallacin da aka gina shi cikin makabarta abin da yake wajibi ga auliya'ul umuri wanda al'amari ke hannun su ruke. Kun fahimta da kyau? Saboda menene? Saboda yana bude kofar shirka. Yana bude kofar shirka ga mutanen da suke girmama salihan bayi ko waɗansu waliyai ko wani sahabi ko wani annabi, sai su kulla alaka tsakanin sallan da suke da wannan mai kabarin. Shike ne shirka ta faru, mabudin shirka ne. Wasila ce min masailin shirk, don ka annabi ya hana cikin abin nan. Ga hadisin cikin Bukhari cikin Muslim waɗanda sun hana yin sallah a makabarta. Ka yi sallah cikin makabarta ko ba masallaci bai halatta ba, sannan kuma ka gina masallaci. Alaikum salam. To a nan gurin ba za ka ba wani musulmi fatawa shi kaɗai je rusa ba, kuma zuwa rushe shi kuma. Amma yadda abubuwa yake, idan manya a gari su ne waɗanda suke da nauyin abu, wato masu mulki a hannu kenan da kuma malamai. Akwai malamin da idan ya bunƙasa zai iya kawar da munkari cikin gari, saboda yana da almajirai cikin gwamnati, yana da almajirai wajen gwamnati, cikin ƴan kasuwa, cikin menene da sauransu. Da ya fatawa wannan abun bakin, sai a kawar da shi da sunan karamar hukuma, da sunan gwamnati, sai a kawar da shi. Amma malaman suna da son zuciya, influence da suke da shi cikin ɗalibansu zai rage amfani da shi wajen samun wani abu na duniya, amma ba ya addini zai shiga ba. Ba sa kallo su ka cutar da addini ke yi, sai dai su suna kallon amfanin da su za su samu. Amma in ba haka ba, Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah da ya rayu cikin karni na 7 a Damascus a lokacinsa, sai da wannan gidajen giya ya sa da atul lushi, kuma sarki ba ya da iya, saboda kashi biyu bisa uku na garin suna tare da Sheikhul Islam. Yayi wazi an gidi, sai da nan an zo makaranta, sai ce duniyar gidan giya za mu rushe, ba za mu daki kowa ba, ba za mu daki kudin kowa ba, a daidai a rushe, ba a can barasa a garin nan yau, ba a can barasa a Damascus. Haka ko aka kar ku daki kowa, kar ku daki kudin kowa, kar ku daki kowa, amma duk wata mashaya sai an kone ta, ko wani kaza sai an yi kaza. To amma yana da karfin da zai haka, saboda kashi biyu bisa uku na garin suna tare da shi. Amma idan ka tashi za ka yi wannan, ba wanda ke tare da kai. To saboda haka sai zanto cutuwar da za ka yi, wato ta fi ba za ka iya samun wancan amfanin ba. To sai mutunci bai kallafa maka ba, sai in lokacin abin ya yi. Amma akwai malaman da suke da dama, in za su faɗa, su faɗa wa karamar hukuma, ko su faɗa wa sarki, ko su faɗa wa gwamnan jiha, dole ya ji su. Uku ko hudu malamai akwai waɗanda in suka tashi suka je suka ga gwamna suka ce kaza, ko suka ga sarki suka ce kaza, magana ta kare. To amma ba za su daita akan wannan ba, sai in ana rabon kujerun muka ko umara. Wa alaikum salam. Dai ko waje mamaki za a yi masa sallah a waje ne kafin a shiga cikin makabarta. A lokacin Annabi sallallahu alaihi wa sallama an ware wuri na musamman wanda duk ya mutu a Madina sai anan za a kawo shi a yi masa sallah. Sunna ne a gari a ware wuri don sallar jana'iza. In gari ba a ware ba, kowace anguwa zanto sun ware wani dan wuri, sun sai fuloti amfaninsa in za a yi sallar jana'iza a sanar da kowa, sai a zo nan a kawo mutum a yi masa, har ya saba da wannan. Wannan sunna ce wanda ta mutu ba a ji tsoron ta. Ko cikin hada sunna. An fahimta ko? Lokacin Annabi aka yi da kafa daga masallacin Annabi akan hanya ta zuwa makabartan Baqi, a ko nuri da masu nan shi musu an ware shi kawai don yin sallar jana'iza, kowa ne ake masa. Haka sunna ta. Ya halatta lokacin Annabi ma an yi a cikin abin nan sa, a cikin masallacin sa, lokacin sahabban sa an yi a cikin masallaci. Amma dai sunna shine a ware ta wuri guda. Na'am. Bin ne mamaki a cikin gida ya kamata a kai shi makabarta, Annabi ya hana. Tana cikin wasiyyar da ba a zarta suwa. Yanzu idan mamaki ya mutu a nan garin, ya ce to ko da bayan na mutu, ni dai wasiyya ta a kai ne ta kusa abin ne na kusa da kabarin shi, wasu wannan kodiyo. Ba ruwanmu da ya mutu sai abin da ya ce a bauchi, ba za mu kai shi wani Sokoto ba. Annabi bai ce ba, dan Annabi ya hana a ɗauki gawa daga wani gari zuwa wani gari, wani sabon aikin daban. Annabi ya hana a ɗauki gawa daga wani gari zuwa wani gari. Kasa abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa, lokacin da aka zo yakin Uhud, wajen mutum 70 cikin sahabbai suka yi shahada, sai ake neman a dako su a kawo su Baqi'a. Jabir bin Abdullahi yake, mahaifina dai kan har an lantace a bayan rasu, sai Annabi yake, kai ina za ku da waɗannan gawawwakin? Suka ce Baqi'a, yake ku sauke su ku binne su a nan. To sai yaya kuma? An gane ku? Sai dai idan mutum ya mutu a kasar waje, a waɗansu abin nan kasashe na kafirai, wanda ka'idojin kasa da hulɗar jakadanci sun ce a dawo da mutum kasar shi ko kaza ko kaza, to wannan wani abu ne daban. Amma idan mutum a cikin garin su ne ya mutu, a kasar su ne ya mutu, inda ya mutu ana ake binne. An fahimta ku? Wannan ina faɗa mana yadda abu yake a sunna, ba yadda mutane suka saba yau da gobe ba. Yadda mutane suka saba yau da gobe, wannan kuma ba haka bane ba. Amma da yadda abu yake a sunna shi ne kaza. yanzu ku mun tambaya da nake ta jiran da babarin kyale ku fayi dake nan gaba wal hukm athani inda shafi'i min hadisi abi hurairah bi sanad da'if har yanzu ku yi ta ba hukunci na biyu a wurin imam shafi'i wato imam shafi'i kenan ya rawaito shi daga hadisin abu hurairah amma da sanadi da'ifi wato hukuncin cewa wato wa ina yaqulu qa'imu az-zahirati imam shafi'i ya rawaito shi da sanadi da'ifi amma wazada a cikin ruwayar sai ce illa yawmul juma'a sai fa ranar juma'a to amma yace da sanadi da'ifi ma'ana ita ranar juma'a tana da lokaci ne guda biyu ana yin sallar juma'a bayan zawali ana kuma iya yin ta kafin zawali amma dai abinda aka fi aka saba yi mutane suka fi sani ana yin ta yauci bayan zawali sai a kyale haka mutafi ba wani dogon shari wa kazali abi dawud an abi katada sanahu haka hadisi na abu dawud ya zo daga abu katada na abu kukutan kusan wancan wa an jubair ibn mutaim qala qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ya bani abdi banat la tamna'u ahadan tafa bi hadha albayt wa salla ayyi sa'atin sha'a min layl aw nahar rawahu al-khamsa wa sahahahu at-tirmidhi wa ibn hibban an karbo hadisi daga jubair ibn mutaim قال في قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انا اذا دعوت تثبت غريت ياتي يا بني عبد مناف يا سو دائن عبد مناف wanda shine kakan annabi na hudu kenan yanzu sai Muhammad dan Abdullahi danwa dan Abdul Muttalib danwa dan Hashim danwa dan Abd Manaf dan Qusay zuwa kaza zuwa kaza zuwa kaza ya ku zuriyar gidan Abd Manaf wadannan zuriyar gidan Abd Manaf lokacin da annabi ke wannan magana so ne aka dora nauyin gudanar da ɗakin Ka'aba a hannunsu an fahimta ku tsaftace shi kula da shi hidima da mutane su aka dora nauyin a hannunsu wato kamar kenan suna yan kwamitin masallacin Ka'aba lokacin yace ya ku bani Abd Manaf la tamna'u ahadan safa bi hadha albayt kada ku hana wani mutum da yazo yayin wannan daki da wafi wa salla yato yayi salla ayyata sa'atin sha'a duk lokacin da ya ga damar yin salla kar ku hana shi min laylan aw nahar dai ne ko rana kar ku hana shi yanzu na hadisin da yake nunawa za ka yi lafiya a koyo ta kenan to ina ga wadanda suka ce ba za a yi ba da salatul asr ba da salatul kaza ba da kaza kuma duk sai yan hadisi ne wannan ma su sahihi to shine malamai suke fahimtar wannan hadisi suka yi maganganu guda uku fahimtar farko suka ce abinda ake nufi da sallah a nan gurin ita ce sallah tarkawi guda biyu da ake yi bayan yin tawafi idan ka zo ka yi tawafi a dakin Ka'aba tawafin a lokacin aikin hajji ne umara ne tawafi ne na nafila duk tawafi dai baya zama cikakke bayan ka yi kewaye guda bakwai sai ka yi rak'o'i guda biyu a wurin makamu Ibrahim da Allah ce wattakhadhu min makami Ibrahima musalla cikon wannan rak'o'i guda biyu shine cikon tawafinka dan ma ka'idar tawafi sai da alwala tun daga farko har zuwa lokacin da zaka kammala zagaye guda bakwai ka zo kai nafilarka an fahimta ku aha to sai ya kasance suka ce wannan hadisi abin da yake nufi mutumin da ya zo ya tawafi ko dare ko rana kaga dole ne ya rak'o'i guda biyu na bayan tawafi to su wannan rak'o'i guda biyu na bayan tawafi duk hanin da aka yi na cewa ba sallah bayan la'asar ba sallah bayan kaza bai shafe su ba wannan an ba su wani hukunci ne na musamman kun fahimta ne da shi to wannan ita ce maganar farko da suka yi waɗansu suka ce a'a wannan magana ba wai ana magana bane ba akan nafila da tawafi hukunci ne da ya shafi ɗakin Ka'aba masallacin Ka'aba shi kadai in masallacin da ba na Ka'aba ba a kowane gari yake ba za ka yi nafila ba bayan la'asar ko bayan asubahi ko lokacin da rana ta take tsakiya amma idan kana cikin ɗakin Ka'aba masallacin Ka'aba wannan ba ba ka kai ba duk lokacin da ka dama ka yi nafilarka kun bai gani da kyau magana nawa kenan magana biyu magana ta uku da waɗansu malamai suka yi sai suka ce wannan magana ta cewa la tamna'u ahadan fafa bi hadha albayt annabi na fuskantar da wannan magana zuwa ga su wannan yan kwamitin ɗakin Ka'aba in kun ga mutum yana nafila kar ku ce za ku hana shi a wannan wuri amma shi ne nafilar kansa shi kuma ya koma dan can hadisan da suka fayyace masa lokutan da ake da lokutan da ba a yi wannan shi ta shafa nan wurin annabi ba maganar nafila yake ba maganar rawaki yan kwamiti yake wa magana in dai mutum zai sallah kar ku hana shi a kowane lokaci ne zai sallah kar ku hana shi amma shi ya rage nashi kuma in zai yi dole lokaci ne ya dace ko bai dace ba maganganu ne kenan maganganu guda uku karkashin wannan hadisi amma gaskiya al'amari maganar farko tana da karfi matuka maganar da ke nuna cewa rakawoyin tawafi to dai ba a musu iyaka da lokaci ko da lokacin kan hacin nafila ne kai tawafi lalle za ka yi nafila filinka wannan ba ya maka iyaka ba wannan magana tana da karfi kwarai da gaske kun bayyana ku to da wannan ne kuma malamai suke kafa hujja bisa ga cewa ashe ya halatta a yi nafila filin da ake kira zawatul asba tabbata cikin hadisi kamar yadda muka karanta a baya. Ba sallan nafila lokacin da rana ta yi yalwar nan bayan al'asar har ta fadi. Ba sallan nafila bayan sallan asubahi har rana ta fito. Ba sallan nafila idan rana ta take tsakiya har sai ta karkata. An gane ku? Babu sallan nafila yayin da rana ke hudowa, babu yin sallan nafila yayin da rana ke faduwa. Duk waɗannan lokutan ba a sallan nafila ne. To amma nafilin da ba a yi a ciki su ne nafilin da ake kira annawafil mutlaqa. Nafila ta ganin dama kawai na tashi in yi yanzu. Amma banda nafilin da ake kira zawatul asbah, wato nafilin da suke da wani sababi na musamman wanda kai ba kai ne ka yi su ba, ba kai ne kawai ka yi sha'awarin su ba, ka aikata wani abu ne wanda in ya faru sai an yi nafila, su ne ake kira mai zawatul asbah, wato nafilin da wani sababi ne yasa aka yi su, shi ne zawatul asbah kamar tahiyatul masjid. Hadisi ya tabbata cikin Bukhari na Abu Qatada, annabi ce duk wanda ya shiga cikin masallaci to kar ya zauna har sai ya sallan nafila raka'a biyu. Annabi ce duk wanda ya shiga mai masallaci kar ya zauna sai ya yi mai nafila raka'a biyu. An kebance masa lokaci? Ba kebance masa lokaci. To da haka in ka shiga bayan al'asar zaka yi wannan nafila raka'a biyu, in ka shiga bayan sallan asubahi zaka yi wannan nafila raka'a biyu, in ka shiga lokacin rana da take tsakiya matukar dai ka shiga masallaci zaka yi mai sallan nafila raka'a biyu. Kafin ka zauna, idan wani sai ai makaruhi ne suka ce wannan karhancin ana magana ne ga wanda ba ya da wani sababi, kana zauna a gida ko a rumfar kasuwa rana ta sake tsakiya kawai ka ji sha'awar kai nafila, su wannan an hana ka, ko bayan la'asar su wannan an hana ka, ko bayan asubahi su wannan an hana ka. Amma wanda wani uzuri ya kai shi zai je masallaci, kamar zai je sauraron karatu, kamar zai je wani abu, zai je nazari, zai je wani abu na ibada, to in dai ya shiga masallaci dole sai ya yi tahiyatul masjid nafila raka'a biyu. Ba abu ce sababi ce ita wannan nafila. Sannan kuma raka'a guda biyu na bayan tawafi, wanda abin da ya haifar da su shine yin tawafi, ba wai ganin daman yin nafilan kai ba, amma tunda kai tawafi suna tare da shi kuma dole sai an yi su, to wannan ma zaka iya yin su a kowane lokaci ko da an karanta nafila. Kuma yanda da kyau haka kuma sujudu tilawa, mutumin da ya sujuda tilawa ya karanta wurin da ake sujuda cikin Qur'ani shi ma kaga wannan zai iya nafilan sa ko da lokacin karhanci. An gane ku? Haka kuma sallan gawa ta kama bayan la'asar, rana bata kai faduwa ba, bayan la'asar rana bata kai faduwa ba, kaga zaka yi sallan gawanka a wannan lokaci. Duk da cewa lokacin karanci ne, amma saboda wannan wata nafila ai wata sallah ce ma'abuciyar sababi, to su da ake kira zawatul asbah. To wannan shine magana da malamai suka fi zaba tsakanin waɗannan al'amura, dan malamai kasuwa biyu suka yi, waɗansu suka ce mu abinda zamu kalla bangaren lokutan, tunda aka ce ba za a yi sallar ba to ba za a yi ba, koma wace ce in dai nafila ce. Wannan shine ra'ayin Imam Malik, shine ra'ayin Abu Hanifa, riwaya daga wajen Imam Ahmad. Imam Shafi'i yace a'a, wannan duk da an hana to amma kuma waɗannan su kuma suna da sababi na sun daban, sun sha bamban da sauran nafilfili na yau da gobe ko ga magarin nafila, dan haka su tunda suna da sababi matukar sababin da ya faru to sai an yi su. To kuma Imam Ahmad yana da riwaya akan wannan, to saboda haka dai suka ce ai umumi ne wannan, ma umumi ne wannan, am ne wannan, am abin da nake so in ce wannan am ne wannan am, wato hadisin da yake kar a yi nafila bayan asubahi, kar a yi nafila bayan la'asar, kar a yi nafila in rana ta tashi, wannan yana kore kowace irin nafila, haka ne ko? Tunda ya ce la salata yana kore jinsin sallah ne gaba daya. To duk kuma hadisin da yake wanda ya shigo masallaci kafin ya zauna ya raka'a biyu, wanda ya kaza kafin a yi kaza ya kaza, wannan kuma shi ma am ne, dan yana nuna in wannan abu ya faru kuma lallai kai, to wannan am ne, wannan ba kuma am ne, wancan umumin fi salawat, wannan kuma umumin fil awqat. An bayyana ko ta'aruf al umumani, al umumu fi salawat wal umumu fil awqat. To wanne za a gabatar? Umumin fi salawat wa umumin fil awqat. Umumin fi salawat wanda yake kowace sallar nafilan ba za a yi ba, la salata ba da kaza. Umumin fil awqat wancan kuma wanda yake in ka shiga kai, wato kowane lokaci ne kenan. To suka ce sai mu kalli hadisan mu gani, hadisin da yake hana sallan nafila bayan la'asar, bayan asubahi, duk da cewa am ne, amma da kalahu takhsis ya shiga cikin sa. Suka ce kamar me? Suka ce mutumin da ya barci da ya farka ba sai lokacin da karhancin ya zo, sai ya farka daga barci zai san sallan farilla kuma zai tsama ba, ashe kaga wannan wani takhsis ne daga wancan umum din, an rage wa umumin karfi, amma wancan ko ba a rage masa karfi ba, da haka duk lokacin da aka samu umum guda biyu ɗaya daga cikin su da kalahu takhsis, ɗaya daga cikin su lamida kulhu takhsis, al-muqaddam alladhi lamida kulhu takhsis huwa alladhi yuqaddam alladhi dakhala takhsis, wannan wata ka'ida ce ta usul fiqh. da aka za'a nafila kenan, shine sakamako na karfi za'a nafila. Ita ce magana da Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ya mara wa baya, haka cikin malaman mazhabar Malikiyya na wannan zamanin. Ita ce magana da Sheikh Muhammad Al-Amin Al-Shangiti ya mara wa baya, ɗaya daga cikin manyan malaman mazhabar Malikiyya, cewa za'a nafila din nan ke fi karfin da shi. Kace ne wa yake magana? Wanda ne? Duk masallacin da ke son su salawa ya shafi. Wa alaikum salam. Ba ya shigo ba? Sai ya alwala sai ya bude, da ya shigo kuma yana gida da kai. رواه الدارقطني وصححه ابن خزيمة وغيره وقفه على ابن عمر. أنكر أبو حديثي جاء ابن عمر عبد الله بن عمر أن تكاري جاء أدري يجي أن نرسل الله عليه وسلم ياتي الشفق الحمرة أبين دائجي جاء الشفق سين لون جاء وان دائجي بيو باين فات وانرانا وان نسين شفق وان دقو يرسل علام شبه ورسل الله أيشاي. Wannan hadisi ne Imam Darqutni ya rawaito, kuma ya hadisi ne Awal Ibn Khuzaimah kuma ya inganta shi. Wa ghayruhu, amma wanda ba Darqutni ba kuwa, wa kafahu an Ibn Umar, suka ce ba maganar Annabi bace ba, wannan magana ce daga Abdullahi dan Umar. Hadisi ne mako, mana wannan ko shine abin da zai inganta. Cewa Annabi ne ya faɗa wannan hadisi, amma cewa Abdullahi dan Umar ya faɗa wannan ya tabbata daga Abdullahi dan Umar ya faɗa haka. An gane ko? Yana fassara mana cewa ayyafaku shine me al-humrat. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر فجران، فجر يحرم الطعام وتهل فيه الصلاة، وفجر تهرم فيه الصلاة أي صلاة الصبح ويحل فيه الطعام. رواه ابن خزيمة والحاكم وصححه. أنكر حديث عبد الله بن عباس. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر فجران، فجر يحرم الطعام وتهل فيه الصلاة، وفجر تهرم فيه الصلاة أي صلاة الصبح ويحل فيه الطعام. رواه ابن خزيمة والحاكم وصححه. أنكر حديث جاء عبد الله بن عباس الله قال جاء غير ذي من ذكر الله عليه وسلم يأتي الفجر فجران، الفجر تيجي بيوني، فجر يحرم الطعام akwai alfajir din da yake haramta maka cin abinci na sahur, wata hillu fihi sala kuma sallah tana halatta a yi ta da zaran an ga wannan alfajir din. Wa fajrun tahrimu fihi sala, azza akwai alfajir din da ya haramta a yi sallah dan ganin ka ai sallar sun ya din da yake nufin sallar asuba. Wa hillu fihi sala kuma ya halatta a ci abinci, ma na ganin sa baya hana ka cin abinci ko yin sa, wato alfajir iri biyu ne. Fassara su zai zo nan gaba, wannan hadisi ne ingantacce. Wa lil hakim min hadisi jabir annahu إمام الحاكم أن السافوري يروي حديثي دغدا بن عبد الله فتن كنت منتا وزاد في الذي يحرم الطعام يكاري أتكر رواية سا شيء واشيد الفجر من ذي حرم تامة سن أبنتي قاعدة سفر ستكي إنه يذهب مستطيلا في الأفق واتو ذات غاية كده فاتي أساسا ننسما واتو الفجر قد بيوني وان ذي في حرم تامة سن أبنتي وان ذاك إذن كان لقبت ذاك قبات لا يفاتا حكا alfajir din yake to da fadin sa gaba daya, gabas da saitin ka da gabas da daman ka da hagun dinka ya taho da fadi gaba daya a sasannin sama. Shi kuma wanda yake wato ba na gaskiya ba alfajir din, za ka ga kamar wani ziri ya taho haka kamar zari ya taho ya miƙe yake to yamma, kuma daga tsakiyar sa ya yanke kuma nan gaba ya ƙara haske. To wannan alfajir din shine suke kira alfajir al-kazib, magaritin alfajir kenan. Ma'ana ko ka ganshi ba na gaske bane, dan haka sallan asuba ba dai ba, dan haka ko ka ganshi ko ba zai hana ka ci abincin ka ba. Amma wancan wanda ya taho da fadi gaba daya to shine alfajr sadiq, wato alfajr na gaske, wanda in ka ganshi lokacin cin abinci ya wuce sannan kuma ka iya sallan asuba. Wa fil akhir, wajen fassaran dayan sai ya fassara mana cewa innahu kazana bi istirhan, wato shi wato alfajr din wancan wanda yake na wato al-kadhib kenan, kazana bi istirhan yace za ta danci ya taho haka a tsaye kamar jelan kirkeci. Istirhan shine az-zibu, az-zibu kuma wato kirkeci kenan, wani abin da yake da kama da kura. Wannan duk hadisai sun inganta daga Annabi sallallahu alaihi wasallam. Abin da yake nuna mana wato kenan lokacin asubahi yana shigowa ne idan mun ga alfajr na biyu ba alfajr na farko ba. Al-Fijr na biyu ne yake tafowa da fadin sa idan ka kalli gabar, kuma hasken ya kammala sasannin gabar gaba daya ya dago, wannan kuma za ka ga haske siriri haka, to wannan ba na gaske bane ba. Nefe ok, wannan aikin bari mu gama darasi, bari mu gama darasi sai ka tana mu. Na'am. Shi wajen lissafi ne ya mayar da shi na farko wannan na biyu, amma wajen faruwa fa na farkon shi ne makaricin, na biyu shi ne, amma wajen ba da bayani ne sai ya gabatar maka ma haƙƙin ta'khir. Ka fahimta da kyau? Tambayar ka tana da kyau, don za ta fito da abubuwa. Wato faruwa abu daban, sannan wajen labari kuma a ba da labari a kansa kuma daban. Shi ne kira tartibin fil ahdath da kuma tartibin fil akhbar. Tartibin fil akhbar, tartibin fil ahdath. Yanzu Allah ya ce wa laqad khalaqnakum thumma sawwarnakum thumma qulna lil mala'ikati isjudu li adam. Amma sai gudanar ya ambata uku, wa laqad khalaqnakum hakika mun halicce ku, thumma sawwarnakum sannan mun suranta ku, thumma qulna lil mala'ikati isjudu li adam sannan muka ce wa mala'iku ku yi sujada ga annabi Adam. Cikin abin nan guda ku wanne aka fara yi? Mala'iku sun sujada ga annabi Adam, sai aka fara yi ku? Sannan me? Sannan suranta mu, sannan me? Sannan halittan mu din. Dan surantawa shine kamar kai design din kenan. Halittan kuma a turo mala'ika ya gusa rai. Kamar da hadisin Abdullahi dan Mas'ud ya bayyana. Kwana 40 ana matsayin tsubban mali, kwana 40 gudan jini, kwana 40 tsoka, sannan a aiko mala'ika sannan ya busa masa rai. To ba lokacin halitta ta tabbata ba. To amma sai Allah ya baka labarin ne na karshen faruwa, wa laqad khalaqnakum thumma sawwarnakum thumma qulna lil mala'ikati isjudu li adam. Sannan da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da annabi Musa wa aka fara aikowa, annabi Musa alaihi salam, amma sai aka kawo labarin annabi Muhammad sai kuma aka ce sannan aka aiko Musa. Wannan sannan din ta ba da labari ce ko ta ba ko ta abin ko tantance abin da ya fara faruwa? Ta ba da labari ce kawai. Dan ana magana da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kul ta'alu azma harrama rabbukum alaikum Allah kafir kubiya hadu a karshe, wa anna hadha sirati mustaqimun fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraqu bikum an sabili zalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Sai kuma Allah ya ce summa atayna Musa kitaba, duk bayan mun ce muku wannan sannan sai muka zo Musa lati tamaman alal ladhi azana wa tafsilan li kulli jayy. To kaga nan tartibin fil akhbar ne ba tartibin fil ahdath. Amma wannan ka'idojin suna da kyau, mutum yana rike za su taimaka masa wajen gane ayoyi da dama ko hadisai da dama cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wa an ibn Mas'ud radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdalu al-a'mali as-salatu fi awwali waqtiha. رواه الترمذي والهاكم وصححه وأصله في الصحيحين. عن كربو حديثي لك عبد الله بن مسعود يتي من رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي أفضل الأعمال الصلاة في أول وقتها. ما في ديسم أيكا صلى أفرق اللوك تنسى ما ليتي ترمذي يروي تو حديث دهاكم كما تكا إنغان تاتي أصله في الصحيحين. أما أصل حديث هنا تكين بخاري ده مسلم سيدي سي أذن ده بخاري يتي الصلاة لوقتها بيتي با الصلاة في أول وقتها as-salatu li waqtiha. To anan gurin idan muka bi riwayar Tirmidhi na nuna yin sallah a farkon lokaci, idan muka bi riwayar Bukhari kuma yana nuna yin sallah dai a cikin lokacin ta, ko da farko ko ne inda bata fita ba. As-salatu li waqtiha, ko da yake wadansu malaman sukan yi kokarin fassara wannan lin din cewa Allah as-salatu li waqtiha shine fi awwali waqtiha, daidai ki da awwali waqtiha ta fuskar ma'ana. Akwai tawjihin da suke fasa ta fuskar lugar Larabci ya dauki wannan ma'anar. A takaice dai, yin sallah a farkon lokaci yana ɗaya daga cikin mafi kyawawan ayyuka. An gane ku? To a nan gurin kuma shi ne malamai suke cewa gafar yin sallah a farkon lokaci, amma kuma a unguwarku da garinku su kuma ba sa yin sallah a farkon lokaci sai ƙarshen lokaci. In za ka yi farkon lokaci kai kaɗai za ka yi, in kana son jirgi kuma sai an jima. To wanne zai yin falala? Kai sallah kai kadai a farkon lokaci shi ne yin sallah, ko ka yi jinkirin ta don ka samu jam'i shi ya fi falala? Saboda ne saboda sallar jama'a tana da daraja sai da yara 25 ko da 7 kamar da hadisi suka nuna.
amma in ka kada ne kuma daraja daya to amma da kuma annabi ya ce sallah farkon lokaci tana cikin afdalul a'mal a yanzu da muka magana kai a gurku ba a yi a farkon lokaci din ya za ka kai kai kadai ko ka tsaya ka jira su jabi wanne ya fi lada kaga malaman madawar malikiya suka ce ka jira suka ce saboda me suka ce saboda ladan da za a baka in ka bujin fi sananne ne 27 in ka yi kai kadai kuma ladan fifikon lokaci wannan ba fada da din ba suka ce wanda aka fada da bi shi ya kamata ka yi dan kana da tabbas saboda wanda an yi da gobar nan amma an fada yawan amma alƙadi Abu Bakar ibn al-Arabi yayi ishara zuwa ga nan ne farkon lokaci yana da farada kuma da shi madan malikiya ne yace gashi ma Allah ce fastabiqul khairat kuyi gaggawar alkhairi yace to kusallar ku alkhairi ce to kai gaggawa farkon lokaci ce shi kuma ga hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam da yake cewa za a yi muku wadansu shugabanni nan gaba waɗanda za su rinka jinkirta sallah ba sa yin ta a farkon lokaci sai sun je ƙarshe sai aka ce to ya zamu kenan annabi yace da lokacin sallah yayi kai taka ko da aboye ne ka je kai kayanka a gida in kuma sun zo za su yi taka kuma ka je ka bi su kai ta zama na fi lagurinka kuma idan kyau da zo da kai mai kai farilla yanzu ba na fi lagurinka a tunan annabi ta kai zai kife ne ba lada ba uzar a kai wa guri a yi zai kuwa wanda ke shi na fi lagurinka zai farilla ya halatta mana da gudu wannan ko a malikiya ai ba su yi sabani ba inda suke sabani shi ne mai farilla sai zai nafila ko ba zai yi shi ba eh ya halatta mai nafila ya bi mai farilla yana nufin wanda ya sallaci kadai da zuwa ya gama farilla yanzu zai zo ya nafila ya halatta zuwa su masu farilla a guje ko a malikiya ba su ce ba kar a jiki wannan inda suke sabani cewa shin mai farilla zai iya bi mai nafila to shi ne suka yi abin nan suke da magana a kai an gane ku to idan muka kalli wannan hadisin kuma za mu ga a wani wurin an tambaye annabi wani aiki yake sai yake imanin billahi a wata riwayan aka tambaye shi wani aiki yake yake jihadin fi sabilillah to ta yaya zamu hada wannan hadisi wani hadisin an ce yin sallah farkon lokaci shine afdalul a'mal wani hadisin an nuna imani shine afdalul a'mal wani hadisin an nuna jihadi fi sabilillah shine afdalul a'mal to ya zali kenan kuma kowanne daga annabi ke kuma kowanne tabbas shine malamai suke cewa kowanne afdalul a'mal ne in dai a bangaren ibada ce ta duk ta gangan jiki to sallah ce shugaba in ko a bangaren ibada ce ta wato ainihin dukiya to nan gurin kuma jihadi ne da jihadi da amwari kuma an fuska in bangaren ibada ce ta duk to imani ya komai suka ce kowanne afdal ne a babin sa ko a ajin sa wadansu kuma suka ce ba haka yake alamar yake ba annabi na kallon wanda ya fata wannan idan ka zo ka tambaye shi kai masa fatawa menene mafi jikin abu ya tabbatar kai dai a babu imani kana da shi amma kana saka ci da sallah sai ce sallah ta fi komai wancan kuma da imani da sallah da akwai menene mafi jikin abu annabi ya san kuma kimar da shine ba san jadi sai ce ai jihadi ya fi komai ko ne an bashi fatawa daidai da matsalar dan ka zaburar da kowa inda yake da rauni sai ka zaburar da shi ya ƙara tsayi dan ya kama wadansu a can ya rufe shi amma ya rauni a nan gurin haka annabi sai ce dan annabi na canza fatawa a lokaci guda idan an samu canjin mutane wani rayuwar zai ce ni ne nake azumi ya halatta in sumbaci matata annabi ce ya halatta wani kuma ya zo ce ni ba ya halatta in sumbaci matata annabi ce bai halatta ba abin suka ce yaya aka yi aure awo da ma'auni biyu wancan an ce ya halatta wannan bai halatta ba kuma duk gaji abu da suka tambaya yace wancan na farko ai da tishirt wannan na biyu kuma saurayi ne ba haka bane ba tishirt ne ba da tarbiyya a wannan kuma kila ango ne sabon aure ne ba da hakuri ke to da haka da zai zaka ce masa ya halatta yace kare yanzu sai jawo kansa kafara to sai sa bayan fiqhu fiddin akwai abin da ake kira fiqhu alwaqi ka fahimta addini sai kuma ka fahimci mutane in ka fahimci addini ba ka fahimci mutane ba sai sa kai ta kuskure ba wai dan kai jahili bane ba sai dan ka jahilci dabarun mutanen zamanin ka da kullakullan ko ba tawa mutum zai maka lokacin zai baka ita kai kai ce ki fito wafili dan ka halatta masa wani abu zai yi sai dai ka bashi fatawa ina ruwan sa dama idan kana dabara ka fahimci makirtan mutanen zamanin ka a cikin wayo zai kai wayo yayi fatawa ta wayo kai maka bashi an san wayo sai da fa'ida za a iya samu mafita ka rufe shi وعن أبي معذورة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أول الوقت رضوان الله وأوسطه رحمة الله وآخره عفو الله أخرجه الدارقطني بسند ضعيف جدا حديث ضعيف تكوينا وأنا أقول لك بل الحديث موضوع حديث موضوع bai tabbata ba daga annabi kawai jingina masa akai mata ƙarya ba shi ya faɗa ba wani ne santa more kawai yace waye farkon lokaci ridwanullahi kenan in kai sallah farkon lokaci in kai a cikin lokaci kuma to wannan kuma rahmatullahi in kai a ƙarshe kuma to wannan afuwullahi kenan san ba annabi ya faɗa wannan ba hadisi mawdu'i shine hadisin ƙarya kamar yadda bai koni yace wal kadhibul muktalaqul masnu ala annabi fa zalikal mawdu' yace ƙarya da aka kirkiro wanda ba ta da asali aka dingina wa annabi to irin wannan shine ake kira hadisi mawdu'i وللترمذي من حديث ابن عمر نحوه دون الاوسطي ديت فجاه ديت دي هذا ده كنا تعرض دون وهو ايضا وهو ضعيف ايضا وعن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال عبد الله بن عمر يتي مزال ادرا متي ثبت دريك ياتي لا ثلاثه بعد الفجر الا سجدتين اخرجه الخمسه الا النسائي وفي روايه عبد الرزاق لا ثلاثه بعد طلوع الفجر الا ركعتي الفجر wato wannan hadisi annabi yake cewa la salata ba'da al-fajr ba yin wata sallah bayan ketawan al-fajr illa sajdatain sai sajadu biyu abin da yake nufi da sajdu guda biyu shine fasara da zuwa nan gaba wato rak'atan da fajr da kawai guda biyu kun gane ko wannan hadisi malama hadisi biyar in banda nasa'i sun rawaito shi wato riwayati Abdurrazzaq a riwayat Abdurrazzaq yake la salata ba'da tulu' al-fajr illa rak'atay al-fajr ma'ana ba ayin sallan nafila bayan ketawan al-fajr sai dai rak'atan al-fajr kadai an fahimta ko wannan hadisi malamai da dama wadan sun ce da'ifi ne amma Ibn Hajar yayi nuni zuwa ga cewa hadisi ne sahihi haka Sheikh Nasiruddin Al-Albani yayi nuni haka ma'ana dai hadisi ne wanda in ka tattara sanadin sa hadisi ne zaka samu sahihi ana aiki da to kaga kenan wannan shine kadin bayan hujjar wadanda suke ganin idan ka kwanta da daddare barci ya dauke ka har alfajir yake to idan ka tashi ba za ka rama shafaki da wuturi ba saboda me saboda an ce la salata ba'da al-fajr illa rak'atay al-fajr ba za a yi sallah ba bayan kitawal fajr sai in rak'atay al-fajr ne kenan za ka rama shafaki da wuturi su kuma hujjarun da suka ce za a yi su kuma can hadisin baya suka lura da shi na Bukhari da Muslim wanda annabi ce la salata ba'da subhi hatta tatlu ash-shams wala kaza suka ce an hana yin nafilan ne bayan ka riga ka yi sallan asubahi amma kafin yin sallan asubahi al-fajr ya kito ba a yi asubahi ba to kana iya nafila ko da barakatan al-fajr ba a wannan wajen to shine suka ce wancan hadisin Bukhari da Muslim ne wannan kuma wani hadisi ne wanda ba na Bukhari da Muslim ba dan haka wanne ya fi karfi kenan sai suka wadan suka rinjayar da wancan wajen aiki sama da wannan an fahimta ko suka ce kaida idan an samu ta'arudi tsakanin hadisai guda biyu daya min muttafaqa alaihi shaykhan daya kuma wani malamin da ya rawaito shi ba Bukhari ba Muslim ba ko da sahihi ne ana rinjayar da hadisin Bukhari da Muslim akan wanda ba su suka rubuta ba wannan babin ta'arud wa tarjih take idan an samu cin karo tsakanin hadisai guda biyu ya zai harin jaya sai suke kaza ya sa shi hadisi sahihi suke baki mataki guda bakwai farko wanda Bukhari da Muslim suka rawaito na biyu wanda Bukhari kadai ya rawaito na uku wanda Muslim kadai ya rawaito na biyu na hudu wanda aka rawaito kan sharadin Bukhari da Muslim ko da ba su suka rawaito shi ba na biyar wanda aka rawaito kan sharadin Bukhari kadai na shida wanda aka rawaito bisa ga sharadin Muslim kadai na bakwai wanda wani malami ya rawaito ba Bukhari ba ba Muslim ba ba kan sharadin su biyan ba ba kan sharadin daidaikun su ba shine cikin hadisi ne na bakwai wato kowanne na gurin sunan ya sahihi amma na farko shine martaba ta farko sannan mai bi masa sannan mai bi masa kaga hadisi sahihi kansa yana da martaba guda bakwai ومثله لدار قطنية عن أمر بن العاص رضي الله عنه وجمكة من حديثه يعني دار قطنية عن أمر بن العاص رضي الله عنه عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أم سلمة تكسوى النبي تكسوى صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تكسوى النبي هذا يعي صلى العصر صلى العصر ثم دخل بيتي سنن سي في جدانا فصلى ركعتين سي صلى ركعتين بيو فسالته سنه تنبيهي wannan nafil fulan da kai raka'o'i guda biyu bayan la'asar menene su fa qala sai ce shugiltu an raka'ataini ba'da zuhuri ai sai kaltar da ni ne ban yi raka'o'i guda biyu da na saba yi ba bayan azhar fa sallaitu huma al'ana da haka sai na sallace su yanzu na ramar wato akwai wadansu baki sun zo wurin annabi da aka yi sallan azhar sai ta gantsu da karban bakin sun zo daga wani gari sai manta sai daga baya kuma sai tana bayan la'asar sai adilla sai yi ramar wannan nafil fulan to kaga wannan shine hujjan kan cewa bayan la'asar din dai ana iya yin nafila lokacin karhanci yana farawa ne idan ya kasance wato rana launin ta ya canja ta zama safra wato ta zama ruwan tsoro wake nan fa qultu sai na ce da shi in ji ita wannan wato Ummu Salma a fa naqdihi ma idza fatata yanzu wannan kana nazari idan sun kubuce mana mu ba za mu rama qala la sai annabi ce a'a ni dai na rama ba mata ne ku kuma ku ji sai kun rama a kare da hu Ahmad Imam Ahmad ya rawaito shi to wannan karin na cewa na tambaye shi idan sun kubuce wato zan rama wannan karin da'ifi amma tun daga farkon hadisi zuwa fasallaitu huma al'ana sa'idi kun fahimta da kyau shine abin da wani ya tambaya da su nace bayanin sa ne na'am to amma da yi ne ya za ka fahimta da shi shine suka ce asbitul ardh thumma munkus kina gado sannan ka samu irin tanti zaka yi amma babu gado kana cewa zan yi tanti bulu bari mu sai gadan ya samu to shine abin da malama da yake cewa tabbatar da ingancin hadisi kafin kai magana cewa mai hadisin yace ko ya hana in bai ingancin ba ita abin da mutum ya gina ya zama logiki ma gudi ala da'if wa da'if wa la bi dauda an aisha radiyallahu ta'ala anha bi ma'anahu Imam Abu Dawud ya rawaito daga Aisha Allah ta kare mata yadda a gare ta kwatankwacin wannan wato ta fuskar ma'ana kenan eh akwai rawan da zai rawaito hadisi abinda yasa ya haddace hadisi da yawa da baisai da sahihai sai waɗansu suka yi kama da juna sai kawai karshen wannan hadisin sai jola shi da wani hadisin ya dauka a matsayin hadisi daidai kamar yanzu yin mutum ya haddace Qur'ani har tabbatar da sosai ba sai jawo wata aya ta cikin wata sura ba ga wani ba sai mu ce wannan ayar da ya ja ƴar watan sura ce ba ƴar nan bace ba na'am eh tunda Allah bai ce salama ba to ballan salama bai inganta ba na'am magana da ta riga ta gabata mun ce sallar lafiya bayan la'asar ta halatta yau ce ne karanci ke farawa rana ta fara zuwa shi kenan magana ta kai ku ya guri su kuna kira sallar sai mu ci gaba da tsoro malam sai kira sallar fa idan mutum ya mutu sai ya kasance an dan yi jinkiri dan saboda jama'a su taru ba ba laifi game da wannan babu laifi matakar jinkirin bai yawa ba dan jinkiri kadan ne gurgudai da za a sa makwabta da sauran jama'a na cikin gari su zo babu laifi amma a jinkirin kwana biyu kwana uku dan jiran kawai jama'a su taru wannan baya ya saba sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam saboda zaran mutum ya mutu gatan za a yi masa shine bille tambayar ta biyu yake cewa dan ne aka sanya masallacin annabi aka sanya kabarin annabi cikin masallacin sa yanzu ina tambayar da nake cewa tunda zai na jira yanzu kun fada tunda mun ce ba a gina masallaci a ne a makabarta ina wani zai ke cewa to kabarin annabi fa da aka yi shi a masallaci kabarin annabi ba cikin masallaci yake ba kun fahimta da kyau kabarin annabi ba dakin Aisha yake dakin Aisha da ban masallaci da ban annabi sai gina masallacin sa da kansa dakin Aisha kuma yana makabtaka da masallaci sai da in ya fito daga ciki sai ya shiga cikin masallaci gidan Aisha da yake da masallaci an gane ku lokacin da annabi ya mutu ma har sabbai sabani suka ce to ina za abin ne shi wadan suka ce akai shi baki wadan suka ce mu kai shi cikin masallacin sa sai aka samu hadisi na annabi annabi da kansa yake cewa a duk inda annabi ya mutu anan ake binne shi ba a daukan shi akai shi wani wuri kaidar annabawa kenan da haka sai suka binne shi a cikin ɗakin Aisha tunda Aisha dama ta ce annabi ya mutu yana tsakanin cinyoyi na da hamatata a kafada wato habata yana tallafa da shi a hannu ya bar duniya tana nuna wannan ɗaya daga cikin falalarta a ce Allah ya karɓi ran annabi yana hannunta a ina a cikin ɗakin ta saboda lokacin da annabi ke cikin cutar ajali cuta bata ci karfin sa ba yana yawo ne a ɗakin matansa yau ya je wannan ɗakin gobe ya je wannan ɗakin da cuta ta ci karfin sa yace to kun ga dai ba zan iya kai kawo ba da haka ina neman izinin ku ku bani dama in zauna a jiye na ɗakin Aisha kada shugaban halitta kake nan bai daiwa mata ba baki ne ba yace ku bani izini kun yadda suka ce mun yadda je ka zauna ɗakin Aisha a jiye ka can to ba wanda kawai shi ba ko wani gowa ba amma gowa ba ya rawarsa da rabon kwana ko rabon yadda al'amura yake tsakanin mata ya zalancocin ya mayar da waccan in ce mai ɗakin gabas waccan kuma da sauran a gidan dama mata biyu ne ko uku ne dai biyu ne mai ɗakin gabas da sauran ma'ana wanda ya fito da kuma sauran wannan sai zan to akwai ha'in ki a ciki to da haka ga an binne annabi a ɗakin Aisha bari in kammala ban gama ba an binne annabi a ina a ɗakin Aisha radiyallahu anha sannan kuma hadisi ya tabbata cikin mawaka na Imam Malik Aisha ta yi mafarki cewa waɗansu watanni guda uku sun faɗo daga sama sun faɗa cikin ɗakinta ita fada babanta Abubakar mafarkinta, dan Abubakar ya shahara cikin masu fassara mafarki, sai ya shiru bai ce mata komai ba. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya mutu, Allah ya karbi rayuwarsa a dakin Aisha, sai aka binne shi a dakin ta. Sai Abubakar kira wata ya ce, to wannan ɗaya daga cikin taurarin guda uku kenan, biyun suna tafi. Sai kuma Abubakar ya mutu kuma, sai kuma aka binne shi a ciki, ita kuma sai ta fahimci, to wannan na biyun taurarin kenan. To waye na uku, sai take fatan ina ma ita ma ta mutu kuma a binne ta a wajen. Ga ta ga mijinta kuma ga babanta. Yace ina cikin haka ban yi wasiya ba sai Umar dan Khattab ya yi komai da sake. Yace ina neman alfarmarki. Idan na mutu, ki sa ni ma abin da na kusa da Annabi da Abubakar Siddiq. Tace ba yadda na iya. Don na karbi abin da dinsa. Tace kuma sai Allah ya kaddara Umar dan mutuwa kafina. Sai aka binne shi annan. Sai zan so fasara mafarkin ta gaba da yake. Duka har yanzu ban ga wani da kike gawa mutum. Duk wannan tare mutum jini a kan wannan yanzu wannan ba ga da bukatar shi. To kuma ne ga rasa. Ma'ana dai wannan nan nan binne Annabi a nan a masallaci ko a daki. Ga hadisi na Bukhari, ga hadisi na Muslim. Ga dai hadisi wancan naman da marwacin sa, amma dai abin da nake iya haddasowa hadisi ne sahihi. Cewa in Annabi sun mutu ana ake binne su. To haka ake nan ga dakin Aisha nan ga masallaci. Bayan Annabi ya bar duniya lokacin halifantin Umar dan Khattab aka gyara masallacin Annabi. Aka fada daki. Amma sahabbai ba su yadda an kara fatin sa ba ta kusa da wajen dakin Aisha dan kada daki ne gidan masallaci. Har sai da sahabbai gaba ɗaya suka bar duniya, duk waɗansu abin da suka bar duniya, daga baya ne waɗansu sarakuna da suka zo wajen fada da masallacin Annabi, sai suka shigo da gidan matansa cikin masallaci. To tun da an shigo da gidan matansa cikin masallaci, ga dakin Aisha zai shigo. To kaji alaƙar su da masallaci. To amma duk da haka da suka yi haka ɗin, don gudun kar a yi sallah a wurin, dakin Aisha ɗin da katangarsa sai suka barta, sai suka sake zagaye shi da wata katanga, suka sake zagaye shi da wata katanga. Sun yi zanto kawai kamar wani tudu ne ko dutse kawai kadara ta kauye take masallaci amma ba da alaƙa da shi. Wanda har kwanan gobe kuma aka yi, an kewaye shi, an kewaye shi, an sake kewaye. Ina ba don kun fahimta. Duk da haka waɗansu malaman da dama suka bada fatawa da sarakunan da ke mulki cewa ba haka ya kamata ku yi ba, ya kamata a fada da masallaci tun daga bangaren yamma, a manta da wannan fada dakin da aka yi daga bangaren gabas kar wannan ya shiga. To ka san kuma abin da malamai za su bada fatawa daban, abin da kome mulki zai zartar shi kuma daban. To yadda al'amura su kenan, ku ji da tarihin abin. Dan kar wani ya kafa maka hujja da wancan da wannan, sannan kuma in ya kafa maka hujja da wancan, ka iya ba shi wata hujjar daban, ka ce masa Annabi ya hana, wannan kuma aiki ne wasu mutane ba nashi ba. Tsakanin aikin da mutane suka yi bayan rayuwarsa da abin da ya hana lokacin da yake rayuwa, ne za a gabatar hannunsa. Shikenan magana ta kaji. Wa alaikum salam. Malam ka fahimta? Faɗi in ji to. Ƙwaryan masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam tana daga daman kabarin. Nan ne ƙwaryan masallacin zuwa abin da ya yi yamma. Ka san shi kabarin yana daga gabas, ƙwaryan masallacin tana daga yamma. Yawwa, yadda abin yake kenan. Ya halatta. Amma dai ke ban tauri don yin ta da shi ne abin da yake sunna. Wa alaikum salam. Ku yi hakuri, ga wani kuma yana cewa mutum ne ya ba da sadaki dan abin nan aure da mace, amma ko ba riga an daura aure ba kuma sai ya sadu da ita, ya aikata zina. Ko wata tantama babu, ko kawai lani babu. Su ce ne ta ne ya faɗa hujjanta su faɗa wuji ta ya ba da tsaraki na su yi ne ba su tsaraki na su ka yanzu ne ta. Lokacin da suka je kai sadaki, da za su tafi daga gida ne suka bada labari za su ɗauran aure ko za su kai sadaki. Da suka je can suka samu yarin yarinyar sun ce mun zo ɗaura aure ko mun zo kawo sadaki. Innama al'amalu niyyat, su ta kawo sadaki ce ba ta ɗauran aure ba. To ya ce kuma aure ya ɗauru? Ai kawai da wannan tambayoyin za ka yi musu. Ka ce masa lokacin da ka tura wakilanka daga gida za su tafi ina za su. Sun je ɗauran aure ne ko sun je kai sadaki? Sun je kai sadaki, ya san wannan. To su kuma iyayen yara sun shirya ne da aka kawo sadaki ba sun shirya da daura aure ba, kuma da kuka zo aka kawo sadaki ba a ce za a daura aure ba, kila an ba ku ranar, kila ma an ce ku koma nan gaba za a faɗi ranar daura aure. To shari'a tana bautar, tana hukunta mutane da ƙorafin su abinda kuka saba yin mu'amala da shi. Amma mu'amalanta kun saba cewa kai sadaki daban, daura aure daban. Amma mu'amalanta kun saba cewa baiko daban, daura aure daban. Da haka idan an yi baiko bai zama daura aure ba. Duk da cewa fatawar cewa baiko daura aure ne, marigayi ce ga Abubakar Mahmud kuma Allah ya kansa da gafara, a haka yake. An bayyana ku dan kar wani ya ji kasa tsansa ya zo kafa mun hujja da wannan. Na ji shekara biyu ma ina bada fatawa da wannan kafin in samu sabon canji bayan bincike da karatu. kuma wai na karanto abin da yafi naji bane ba ko rabin naji bai kai ba, amma dai a wannan matsalan na samu maganganu na malamai ko masu yawa cewa urfin mutane ake kan da haka lokacin da kuka zo bai ko kawai aka ce an zo bai ko ba ce dauran aure ba, kuma a urfin mun saba bai ko da ban dauran aure da ba. Dan idan muka bude wannan kuka sai wai don da aka bai ko ya halatta ya kusanci mata su kenan za a yi samun matsala mai tarin yawa. Yato da yawa za a bai ko da kai kuma za a daura aure da wani to sai zama mai kenan. To waɗansu kuma suna kinsa karɓar mutum biyu mutum uku mutum huɗu ko adiri. Eh gaskiya ne gaskiya ne gaskiya ne. Ko ya kuri mai tambayar hoto abin da yake cewa ya halatta ɗaukan hoto mun gama mun sha ansa akan wannan, bukan cewa ɗaukan hoto alhaƙiƙa baya halatta sai in dan da zura ne kamar na ID card kamar na passport kamar mutum yayi laifi ana son a buga a jarida dan a zakulo mai laifi wannan ya halatta ya ɗaukan hoto, amma akan ka dauki hoto dan ka more ko kai da matarka ko kai da waye wannan duk shari'a ba ta baka wannan damar ba, mafi kyau ka nisance shi, shari'a musulunci ta haramta hoto har kuma inda yake akwai hoto malaikun rahama ba za su yi gaba. Amma waɗansu malaman suka ce wannan hoto da aka hana shine mutum mutumi mai kilwa kenan ko zane da aka zana da hannu amma banda wanda aka ɗauka da kyamara. Waɗansu suka ce tun da dai annabi ya ce hoto kuma a larabta kowanne ya ansa sunan hoto ba yanda za mu yi mu ware mu ce banda wancan banda wannan. To kan safanin da aka yi a kai da aka yi idan an yi safani akan abu mafi kyau ka nisance shi daga huta dan in ka yi kana da kila wakala ko ka fada cikin laifi ko ka fada ba amma in ka nisance shi ba baka da wani kila wakala da haka in ya zama nan lazuwa sai mutum yi bai zama nan lazuwa ba kuma sai mutum ya hakura. Wannan kuma tambayar sa ta kalubale ce saboda haka ne ma sai dai an bashi kalubale, wato fatawar mutum ce cewa ba a maimaita masallaci ba a maimaita jami'a a masallaci mai limami rafi ko to shi ne sai rubuta wani abu da ya karanto a littafin fatawa muhimma na Sheikh bin Baz. Wannan yana da kyau kan da ya kasancewar mutum yana bincike kenan ba kawai tsawa yake sauraro ba. Wannan na gani tun da dadewa da sauransu kuma wannan masallaci Sheikh bin Baz. Amma idan ka ce wani hadisi ne ya hana sai ce da kai duba littafin Tamamul Minna na Sheikh Nasiruddin Al-Albani, ka duba littafin Idlamu Sajid fi hukmi takrarin jama'ati bil masjidil wahid, sunan littafin kenan na mashhur Hassan Salman, littafi ne guda akan wannan matsalan kawai akai hukuncin maimaita jami'i a masallaci sabanin malamai hujjar kowa wanne ne mai rinjaye sai ka duba wannan littafin guda biyu sun ishe ka, ko ka duba littafin Al-Ummu na Imam Shafi'i tunda shi mutaqaddim ne, ko ka duba fatawar Imam Malik ka duba mu da wannan tsarko guda ba shi kenan ba da littafin guda wata sai mutum ya duba ba lokaci da ba an ci akwai alwala akwai adali kai ne sannan kuma bayan haka idan an taki a mun samu labarin an yi rasuwa a nan kusa saboda haka da Allah indai yanzu a yi ta'ziya indai yanzu a yi jana'iza ya kamata mu je dan mu samu ladan wannan jana'iza din kuma aiwa mamacin addu'a kenan da kuma ta'ziya ga iyalansa. Allah dai dukan mamacin Ubangiji ta'ala ya sadar da shi da rahmarsa iyalansa kuma Allah ya ba su haƙurin jurewa. Idan an yi sallar zamu fita wajen yanzu idan kuma an ce saboda adali ko kuma an riga an tafi sai mu yi wa mutane wajen ta'ziya in an ce sai da safa kuma dai su dai ma je kan mun je. Gobe ba karatu dalili shi ne gobe nake jin zan koma saboda ranar Asabar mai zuwa za mu sake tafowa daga Kano kuma zuwa Gombe har tsawon kwana biyu da waɗansu malamai wajen mutum biyar ko shida don wata da tsayar gayyata ce da aka yi to mu samu damar ansa tabbata yanzu eh za a yi walki har tsawon kwana biyu Asabar Lahadi Asabar da Lahadi gaba da karatun safe gobe za mu yi insha Allah amma dai nan ba ne ba.